ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا 26 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad da 6 ne ko da 5 da 6 ne ko yawa 26 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibowis da ke wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhus Sunna na babban malami Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na 27 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a gabar imani da annabawa da kuma mala'iku inda malam yayi mana fashin baki game da me ake nufi ko wa ake nufi da annabi sannan kuma wa ake nufi da manzo daga cikin abin da muka samu a cikin bayanin da malam yayi mana ya bambanta mana cewa annabi daban manzo daban annabi shine wanda aka aiko shi wato domin ya jaddada shari'ar da ta gabace shi ɗaya daga cikin fassarar da aka yi annabi kenan shine wanda aka aiko shi amma yayi aiki da shari'ar annabawan da suka gabace shi yayi amfani da littafin da aka saukarwa annabawan da suka gabace shi inda malai ba mu misali kaman annabawan da aka aika wa banu Isra'il yawanci duk sun yi amfani ne da attaurar da aka aika wa annabi Musa shi kuma manzo shine wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a da kuma wani littafi saukakke nasa daga Allah subhanahu wata'ala sannan a babun imani da annabawa wajibi ne imani da su duka ko kuma a kafirce da su duka amma babu maganar imani da wani sashi nasu da kuma ƙaryatawa ko kafircewa wani sashi na annabawa wannan imani ne wanda yake wato bara gurbi ba ingantaccen imani bane kuma duk wanda ya ƙaryata annabi guda ɗaya daidai yake da wanda ya ƙaryata annabawa ko daidai yake da ƙaryata annabawa duka Allah madaukakin sarki ya bamu misalai irin waɗannan a cikin alkur'ani irin su kadzabat qaum nuuhin al-mursalin irin su kadzabat thamudu al-mursalin kadzaba ashabul aikati al-mursalin tare da cewa waɗannan duk sun ƙaryata annabin da aka aika musu ko manzon da aka aika musu amma Allah ta'ala ya ce duk manzannin suka ƙaryata ba iya wanda aka aika musu ba to bayan nan sai muka shiga gabar imani da aljanna cewa aljannan nan gaskiya ce kuma ita ma wuta din nan gaskiya ce kuma dukkanin su Ubangiji ta'ala ya riga ya halicce su aljanna tana sama ta 7 al'arshin Ubangiji ita ta yi mata rumfa ita kuma wuta tana ƙasa ta 7 dukkanin su Allah ta'ala ya gama halittar su, sannan Allah ya san adadin waɗanda za su shiga aljanna, ya san kuma adadin waɗanda za su shiga wuta. Sannan wajibi ne yin imani da cewa aljanna da wuta ba sa ƙarewa har abada, suna nan abadan abidin wa daharad dahirin. Kuma akwai dalilan da suke nuna cewa aljanna tana nan, kamar yanda akwai dalilan da suke nuna wuta tana nan. Faɗin Allah uiddat lil muttaqin da uiddat lil kafirin, wannan gudan dalili ne da ke nuna cewa aljanna an tanade ta yanzu haka tana nan, wuta ma ainihin wato an tanade ta. Da sauran dalilai da suke nuna cewa aljanna tana nan, wuta tana nan. Sannan kuma ainihin wato Allah madaukakin sarki yayi alkawari ga waɗanda suka kyautata ayyuka, suka kyautata imani da ita aljanna din, kamar yanda Allah madaukakin sarki ya alkawartawa waɗanda suka kafircewa ayoyinsa da wuta. To duk bayan wannan sai muka tsaya akan gabar qad alima Allahu ta'ala adad ahlil jannati wa man yadkhuluha. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace qad alima Allahu ta'ala, Imam al-Barbahari yace tabbas Ubangiji ta'ala ya san adad ahlil jannati, adadin yan aljanna ko su miliyan nawa ne da dugo nawa ya sani. Wa man yadkhuluha, da duk wanda zai shiga aljanna Allah ya sani, da wanda za su shiga a karan farko, da waɗanda sai daga baya za su shiga, adadin waɗanda za su shiga a karan farko Allah ya san adadinsu, adadin waɗanda daga baya ila bayan sun shiga wuta zuwa wani adadin lokaci Allah zai fitar da su, to su sunawa ne waɗanda daga baya za a shigar da su aljanna, su ma wannan adadin Allah madaukakin sarki ya sani. Dan a nuna maka irin fadin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla wa ala alima kulla shay'in bi ilmihi al-azali, Ubangiji mai girma da daukaka ya san komai da komai da ilimin sa na tun fil azal, ilimin da bai da farko, kamar yanda shi Allah ba shi da farko, to haka shi ma ilimin sa azali ne tun fil azal, tun kan ya halicci halitta. Allah ya san in ya halicci halitta wane dan aljanna ne, wane dan wuta ne, wance za ta shiga aljanna, wance yar wuta ce, Allah ya san wannan adadin. Wa min zalika, na daga cikin ilimin Allah, annahu alima ahlal jannati, ya san yan aljanna, wa man yadkhuluha, da wanda za su shige ta. Wa alima ahlan nar, Ubangiji ta'ala ya san yan wuta, wa man yadkhuluha, da kuma waɗanda za su shige ta. Shi yasa wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake banta da sani, in ba ta fuskar wahayi ba ba a iya gane dan aljanna ko dan wuta, sai dai in nassi ne ce wane dan aljanna ne, wance yar aljanna ce, ko nassi karara yace wane dan wuta ne, ko wance yar wuta ce, sai dai akwai sufofi. Allah ta'ala ya ba da sufofi da za a iya sufofin yan aljanna da kuma sufofin yan wuta, amma wannan baya ba da damar kai tsaye ka kalli mutum saboda ya sufanta da wa'ancan sufofi ka ce dan aljanna ne, domin aikin daban, karbar aikin da kuma ikhlasi wanda wannan shi kuma Allah ne kadai ya sani, shi kuma daban. Sai yake cewa la ya'zubu an ilmihi shay'un, babu wani abu da yake nisa ga barin ilimin Allah. La ya'zubu an ilmihi subhanahu wa ta'ala shay'un, babu wani abu da yake nesa ga barin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu shay'in, kowane abu alimahu, Ubangiji ya san shi. Wa katabahu, ya kuma rubuce shi fil lawhil mahfuz, a lawhil mahfuz. Qawluhu la tafana yani abada, fadin malam da yace aljanna da wuta ba fasa karewa har abada, ba za su kare ba har abada. Aljannatu wan naru, darani baqiyatani, la tafana yani abada. Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullah yace aljanna da wuta gidaje ne guda biyu, wanzazzu, ba sa karewa har abada. Wa hadha
wannan magana ta cewa aljanna da wuta suna nan daren dam ba sa karewa, to wannan fihi a cikin wannan raddun ala man yara, akwai raddi da mayar da martani ga waɗanda suke ganin annal jannata wan nara tafana yani, da aljanna da wuta suna karewa. Akwai wanda aqida suna ganin aljanna tana karewa, wuta tana karewa, ma'ana akwai wani lokaci da kawai aljanna za ta kare, akwai lokacin da ita ma wuta za ta kare. Wa yaquluna, suna cewa li alla tusharika Allah fil baqa, wai hujjasu, ba nassi bane ya nuna cewa wuta za ta kare ko aljanna za ta kare, ba dalili suke da shi ba, kawai dalili ne na hankali su a ganin su. Li alla tusharika Allah, wai wanzuwar aljanna da wanzuwar wuta kada su yi tarayya da Allah fil baqa, a cikin wanzuwarsa. Tunda an ce Allah wanzajje ne, to aka ce aljanna wanzajjiya ce, wuta ma wanzajjiya ce, su a fahimta su aljanna da wuta sun yi musharaka, sun yi tarayya da Allah a sufar wanzuwa. To a ƙarƙashin haka sai suka ce aljanna da wuta ba za su wanzu ba, Allah kaɗai ne yake wanzuwa. Kokari suka yi wajen su tsarkake Allah su nuna shi kadai yake wanzuwa, duk wanda ba shi ba baya wanzuwa. To har kuma aljannar da wuta da Allah ya kaddara musu wanzuwa, sai kuma suke ganin su ma ba za su wanzu ba. Mafu? Wa humul ladhina yamna'una at-tasalsula fil madi wa at-tasalsula fil mustaqbal, wayannan irin masu wannan ra'ayi ko aqida ko fahimta su ne waɗanda suke hana kulla alaka da abin da ya wuce, wata salsula da kulla alaka fil mustaqbal da abinda zai faru nan gaba, su sun hana faruwar haka, ba a kulla alaka da abinda ya gabata da abinda zai faru nan gaba. Jahalan minhum, wannan ba wani abu bane ya kai su ga wannan fahimtar, face jahilci ne daga gare su. Wa naqulu, domin muna ba su amsa mu ce musu, hunaka farqun baina abadiyatillah wa abadiyatil jannati wan nar, sun kasa fahimta, basu lura da cewa akwai bambanci tsakanin wanzuwar Allah da kuma wanzuwar aljanna da wuta, akwai bambanci. Amma duk an kira su wanzuwa, aljanna tana wanzuwa, wuta tana wanzuwa, kamar yanda mun yadda cewa Allah ma yana wanzuwa, to sai suka dauka wanzuwar iri daya ce. Wannan matsalar da muka yi ta karanta a baya, idan virus na tashbihi ya kama mutum shine duk sai ya rikirkice. Akwai wata kwayar cuta da ake kiranta virus, to wannan virus din a babin aqida ma akwai virus. Wani lokaci idan virus ya zo ya kama tunanin mutum, to sai ya ki fahimtar nassi daidai. Ai wanzuwa wanzuwa, amma ta Allah daban, ta aljanna da ta wuta daban, me abin rikici anan? Babu. Ina fata an gane, kamar yanda Allah yana da ilimi kuma ya bawa wasu cikin bayinsa ilimi, amma ilimin bayinsa daban, ilimin Allah daban, amma duk suna a suna sun hada suna, sunansu ilimi. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce ya sanya, ya halicci dan adam ya sanya masa ji da gani, kuma shi ma Allah sai ya siffantu da ji da gani. Jin Allah da ganin Allah ba irin na duk wani mai ji da gani bane, amma sun hada a suna, ji ji, gani gani. To haka wanzuwa wanzuwa, an fahimta? Na'am. Yake cewa la'iq, yake cewa hunaka farqun baina abadiyatillah, yace akwai bambanci tsakanin wato wanzuwar Allah wa abadiyatil jannati wan nar, da kuma wanzuwar aljanna da wuta. Abadiyatullahi jalla wa ala, ita wanzuwar Allah da dawwamar Allah subhanahu wa ta'ala, la'iqatun bihi, dawwama ce da wanzuwa irin wadda ta dace da shi. Sifatun, sifa ce min sifatihi, daga sifofinsa. Ita wanzuwar Allah sifa ce daga cikin sifofin Allah. Ita ko wanzuwar aljanna ba sifa bace daga cikin sifofin aljanna. Wanzuwar wuta ba sifa bace daga cikin sifofinta. Mafhum? To yake cewa wa amma abadiyatul jannati wan nar, amma wanzuwar aljanna da wuta, fahiya, ita wanzuwa ce bi ibqa'illahi wa khalqillahi subhanahu wa ta'ala, wanzuwa ce da wanzuwar Allah da kuma halittar Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya abadiyatun muktasaba, الله جل وعلا هو الذي أعطاها التأبيد ita wanzuwar aljanna da wanzuwar wuta wato muktasaba samar da ita aka yi da babu kaman yanda aljanna babu Allah ya samar da ita ita ma wanzuwar babu Allah ya samar da ita ita ko wanzuwar Allah da ma tumfil azal Allah wanzaje ne sifa ce da ba ta rabuwa da Allah subhanahu wataala ita ko ta aljanna daga baya aka samar mata wanzuwa din bayan an halice ta ita ma ta wutar daga baya aka samar mata wanzuwa bayan ainihin an halice ta Allah ya sa an gane wai so malaike ta yi bambanta mana tsakanin wannan wanzuwar da waccan an bayyana yawa sai yake cewa huwa allazi domin shi Allah subhanahu wataala shine a aqa hatta abida shi ya bawa aljannar wanzuwa ya kuma bawa wuta wanzuwa shi ko dama wanzaje ne to sai kuma ya ware aljanna yace ya sanya mata wanzuwa ya sawa wuta wanzuwa fa azaliyatuhu shi ko azaliyar Allah wa abadiyatuhu da dawamar Allah sifatun min sifatihi sifa ce daga cikin sifofinsa sifatun zatiya sifofi ne irin na zati wanda ba sa rabuwa da Allah subhanahu wataala kenan sai ya zaman to duk sifar da aka yi wani abin halitta to sifa ce wanda take ainihin muktasaba samarwa wannan abin halittar wannan sifar akai da babu kamar yanda na sha ba da misali mutum kafin ya karanta injiniyanci tun yana yaro ana ce masa injiniya bai ma gama bai ma ba sa shi ba ma a nursery ko primary ballantana ya secondary ballantana ya shiga jami'a ballantana ya karanci engineering da haka in ya taso ba wanda ya san engineer ne sai baya daga baya in yayi karatu ya je karanta engineering ya fito sai a ce mai engineer amma kafin nan yana da wannan sifar ba shi da ita kenan sifa ce muktasaba samar masa da ita akai daga baya ina fata an gane qawluhu fadan sabaqa'uhuma ma'a baqa'i llahi abadal abidin wanzuwar aljanna da wanzuwar wuta to za su wanzu ne tare da wanzuwar Allah har abadan abidina baqa'uhuma ma'a baqa'i llah wanzuwar su tare da wanzuwar Allah wa baqa'u llah ita ko wanzuwar Allah la nihayata lahu ba ta da karshe to in ku har wanzuwar Allah ba ta da ƙarshe kuma an ce wanzuwar aljanna da wuta za su ci gaba da wanzuwa tare da wanzuwar Allah kaga ba ranar da za su kare su ba fa kadhalika baqa'ul jannati wan nar haka ma wanzuwar aljanna da wuta la nihayata lahum su ma ba su da ƙarshe wala tashabuha bainal baqa'aini kuma karka samu matsala babu kamanceceniya tsakanin wanzuwar guda biyu ba kamanceceniya tsakanin wanzuwar aljanna da wuta a hannu guda da kuma wanzuwar Allah babu hadi suna kawai suka hada wanzuwa amma wanzuwar Allah daban wanzuwar aljanna da wuta daban domin wanzuwar Allah wanzuwa ce ta mai halitta wanzuwar aljanna da wuta kuma wanzuwa ce ta ababan halitta kaga the difference is clear an fahimta sai ke cewa wal abadiyataini haka wato dawamar guda biyu ita ma ba iri daya bace ba kamanceceniya tsakanin dawamar Allah da dawamar aljanna da wuta kamar yanda babu kamanceceniya tsakanin wanzuwar Allah da wanzuwar aljanna da wuta kasa irin sifar kamar dai sauran sufofin din yanda muka yi ta karanta su a baya qawluhu wa daharad dahirin ta'kidun domin ya ce abadal abidin sai kuma ya ce wa daharad dahirin wannan kawai karfafa zance ne din ma'anarsa daya abadal abidin har abadan abidina wannan ya zama ma Hausa ko to daharad dahirin shi ma har abadan abidina ma'ana kenan karfafa zance yayi ya ƙara kawo daharad dahirin bayan ya ce abadal abidi qawluhu malam fadin sai yace wa adamu alaihi salam annabi adam alaihi salam kana fil janna karan farko ya kasance ne a aljanna albaqiya kuma aljanna ce wanzajiya almakhluqa wanda aka halice ta lamma khalaqa allah adam sai shek fauzan yace lokacin da allah ta'ala ya halici annabi adam wa hasala ma hasala abinda ya faru min ikramillahi lahu, na girmamawa da karramawa da Allah yayi masa, wa izhari fadlihi, da bayyanar da falalar annabi Adam da Allah yayi alal mala'ikati, akan ta mala'iku, hasadahu iblisu ala zalika. To daga wannan dagashin da aka yi aka nuna shi na musamman, shi na musamman ne, yana da wata falala, yana da wasu khasa'is daban, har ma yace ai masa gaisuwa a girmama shi. To daga nan ne kuma sai hasada ta shiga ga Iblis akan annabi Adam. Wa aba an yasjuda lahu, daga nan ne hasadan, asalin abun hasada ne wannan, ya jawo wa Iblis ya kasa yi wa annabi Adam sujada da Allah ya umarce shi. Wa asallaha subhanahu wa ta'ala, ya kuma saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min babil hasad wal kibr, ta babin hasada da kuma girman kai. Allahu jalla wa ala qala li Adam, Ubangiji mai girma da daukaka ya ce wa annabi Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, uskun anta dhamirul fasl kenan, uskun anta wa zawjuka aljanna, ka zauna kai da matarka a cikin aljanna, wa kula minha, ku ci daga dukkan abin da ke cikin gidan aljanna, ragadan a yalwace, kar ku dauka abin akwai wani iyaka da aka yi muku, ko kuma abin babu shi da yawa yanda in kuna ci zai kare, ragadan a yalwace, haisu shi tuma duk yanda kuka so. Wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi wa annabi Adam da nana Hawwa, yace uskun Adam, ka zauna, anta wa zawjuka, kai da matarka aljannata, a cikin aljanna, wa kula, ba ai muku iyaka ba, ku ci minha, daga abincin aljanna, ragadan ayalwace, haisu shi ituma yanda duk kuka so. Ka'ida kawai, wala taqraba hadhihi shajara, kar ku kusanci wannan bishiyar, aka nuna musu wata bishiya aka ce banda ita. Tun daga nan dan Adam ya samu matsala, domin da aka tashi sai shedan sai ya nuna musu cewa wannan da aka ce karsa ci, akwai wata wato khasa'is ko khasiya da wannan itaciyar take da shi, domin shajaratul khuldi ce wa mulkin la yabla, domin haka yace hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Wannan ya nuna dan Adam duk inda yake sai dai kawai in ta Allah ta kasance kawai ciki, amma yana san dawama, ya san ba a dawama, amma dan Adam yana san dawama. Shi yasa da annabi Adam shedan da ya tashi rudarsa sai ce, in nuna maka wata itaciya ta dawama, sannan dan Adam yana so in yana kan mulki to kada mulkin ya kare, sai ce wa mulkin la yabla. To da wayannan kalmomi guda biyu ya rudi annabi Adam da nana Hawwa, da haka waccan itaciyar da aka ce kar a ci sai suka ci. Amina. Yake ta fahabatu ila al-ard, to wannan cin wannan itaciya kaddara ta riga fata, da haka tunda Allah ya kaddara sai an yi wannan rayuwar da muke yin ta a wannan duniyar, to ba abin da zai hana faruwar abin da Allah ya kaddara. Shi yasa annabi Adam ya ci itaciyar da aka ce kar ya ci da shi da nana Hawwa, wannan shine dalilin sauko da su daga gidan aljanna. Fahabatu ila al-ard, da haka suka sauko bayan kasa. Wa qad ghafara Allahu li Adam, amma fa ana so ka sani tabbas Ubangiji ya riga ya gafarta wa annabi Adam, li annahu taba ila Allah, domin annabi Adam dai ya tuba ya koma zuwa ga Allah, huwa shi wa zawjuhu da matarsa. Qala rabbana, ga lafazin da suka yi amfani da shi na addu'a dan neman gafara da tuba zuwa ga Allah akan kuskuren da suka aikata na cin wannan itaciya. Qala susubin, sai suka ce rabbana, Ubangijinmu, zalamna anfusana, mun zalunci kawunan mu ta hanyar cin abin da kace kada mu ci. Wa in lam taghfir lana, ya Allah idan baka gafarta mana ba, wa tarhamna, baka ji kanmu ba, lanakunanna minal khasirina, tabbas za mu zama daga cikin masu hasara. Cikin suratu Taha sai Allah ta'ala ya hakaito yace wa asa adamu rabbahu, annabi Adam ya sabo ubangijinsa, fagawa, shi yasa sai kaucewa hanya.
thumma jitabahu rabbuhu, sannan ubangijinsa kuma ya zabe shi. Kenan bayan yayi wannan sai Allah ya yafe masa, sai ya zabe shi. Fataba alaihi, sai ya karbi tubansa, wahada kuma ya shiryar da shi kauce waccan da yayi, sai aka dawo da shi kan hanya. Fataba adam wa hawa, daka annabi adam da nana hawa sun tuba alaihi wassalam ila Allah, zuwa ga Allah. Fataba Allahu alaihi, ma kuma Allah ya karbi tubansu. Amma iblis, amma shi fa iblis, fa innahu istamarra fi gayyihi wa lam yatub, shi kam maimakon shi ba ya saduda ya dawo ya tuba kamar yanda suka tuba, ina fa innahu istamarra, shi kuma sai ya doge, sai ya zarce, sai ya ci gaba, fi gayyihi, a cikin wannan batana sa, a cikin wannan halaka, wa lam yatub, yake ya tuba. Walidhalika, dan haka ne, taradahu Allah, ubangiji ya rarako shi, ya fatattako shi, min rahmatihi, daga rahamarsa, wa la'anahu, ya kwashe masa albarka, wa ja'alahu qawwadan, ko quwwadan li kulli shar, Allah ya sanya shi shine jagora, limamin kowane sharri, duk inda aka yi sharri, limamin wannan sharrin iblis ne. Allah ya tsare mu, Allah ya kwace mu daga hannunsa. Qawluhu fa ukhrija minha, fadin malam da yace fa ukhrija, sai aka fitar da shi, minha, daga cikinta, ba'da ma asallaha subhanahu wa ta'ala, bayan ya saba Allah subhanahu wa ta'ala, ay ikhrajuhu min aljannati, ay fitar da annabi adam da Allah ya yi daga aljanna, uqubatan lahu, wannan wani gwala gwala ne aka yi masa, ala ma'asiyatihi, akan wancan saba wanda yayi, lakinnahu taba ila Allah, sai dai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kama zakara Allahu dhalika fil Qur'an, kaman yanda Allah ya ambace ka a cikin Al-Qur'ani. To yanzu mun gama da gabar aljanna da wuta, yanzu haka a dunkule a karkashin wannan gaba, aljanna da wuta suna nan, Allah ya halice su, ya san adadin waɗanda za su shiga, Allah ya sa mu da ciki aljanna kenan, ya san kuma adadin waɗanda za su shiga wuta, Allah ya sa ba ma ciki. Sannan aljanna da wuta za su ci gaba da wanzuwa abadal abidina. Wannan adun kula shine abinda malam yake so ka kudurce, ya zama maka aqida, ka bautawa Allah, ka mutu da wannan aqida a zuciyarka. To sai kuma malai qalal muallif imamul barbahari rahimahullahi yace wal imanu bil masihid dajjal, daga cikin kunshin imani shine kai imani da masihud dajjal, ba ka yadda a matsayin mutumin arziki ba, za a yi masihud dajjal da fitintinin da zai zo yi, wannan labarin kai imani cewa akwai dujjal shine kawai, shine ma'ana wal imanu bil masihid dajjal, karka dauka ta zo mu ji ta ko tatsuniya ko labarin kanzan kuregi ake maka, a'a, maganar dujjal din nan gaskiya ne, akwai dujjal. Ash-sharh min usuli ahli sunnati wal jamaa, na daga aqidar ahli sunnati wal jamaa, in baka san aqidar su ba, yanzu su ake maka baje kolin aqidar ahli sunnati wal jamaa, duk wanda ya sufanta da wata aqida ko da wata sufa ko ma bayan wanda kake ji anan, to kuma sai ya nema wa kansa wani suna, ma ba ahli sunna ba, ahli sunnati wal jamaa aqidar su ake karantawa. Daga cikin aqidar ahli sunnati wal jamaa shine al imanu bil masihid dajjal, cikin alamomin tashin alkiyama da manzo Allah ya bada labari, imani da masihud dajjal. Me yasa ake ce masa masihu? Za mu ji insha Allah. Wa huwa rajulun, to shin shi masihud dajjal din nan wai aljani ne ko wani irin jinsi ne shi? Sai mala yace rajulun, mutun ne, min bani adama, daga ƴaƴan adam. Akwai hatsabi bai a cikin ƴaƴan adam, kaman yanda akwai nagari kware da gaskiya a cikin su, to shi mutun ne daga cikin ƴaƴan annabi adam. Ya khruju, har daga zuriyar da zai fito, duk an fada zai fito ne, min fil yahudi, a cikin yahudawa. Karka sa ran zai bayyana a cikin hausawa ko cikin fulani ko bare bare, a'a, ba a cikin su zai bayyana ba. Nassi ya tabbatar cewa cikin jinsin yahudawa zai fito. Kaga waɗannan mutane sun fitu na duniya ko sun dade suna wahalar da duniya, to kaga har cikin alamomin ta duk su din ne dai. Dujjal din nan wani mutum ne daga cikin yahudawa zai fito. Wa yatba'uhu al-yahud, kuma mafi yawan mabiyansa yahudawa ne. Yahuda yana fitowa, ka san su da wannan kaunar jinsin, da wannan jinin, tunda a jinin su ya fito. Ai darasin da ya wuce mun karanta, abin da yasa suka kiyarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai dan ba yahudi bane, bai fito a cikin jinsin su bane.
to da haka shi ma abin da yasa Dujjal ya samu goyen bayan su da ƙuri'ar su ba Yahudi ne. Wa huwa al-mahdi alladhi yantadhiru al-yahud, kuma shine mahadin da Yahudawa suke jira. Kaga muna da mahadi din mu ko? Mu muna da mahadi, Yahudawa suna da mahadi, ƴan Shi'a ma suna da nasu mahadin. To mahadin Yahudawa shine al-Masihud Dajjal. La'an wato shine mahadin da suke jira. La'anna al-mahdiya, domin shi mahadi din nan fa kullun yad'ihi, kowa yana da awar mahadi. Kowace kungiya zaka ji sun ce sun yadda da mahadi, sai dai mahadin iri ɗaya ne, a'a. Wayannan sun ce kaza mahadin su ga yanda yake, ga yanda yake, wannan sun ce. To kaga su mahadin Yahudawa Dujjal ne. Al-Yahudu, Yahudawa, yad'unahu, suna da'awar su ma suna da mahadi fa. Wa mahadiyuhum, mahadin su huwa al-Masihu Dajjal, shine Dujjal. Su shine mahadin su, shi suke jira. Suna sa ran kyautatuwar al'amura, suna sa ran wasu alherai da za su same su, suna sa ran kaza, amma sai mahadin su ya bayyana, waye shine Dujjal. Wa shi'atu, dan Shi'a su ma, yantadhiruna al-mahdiya, su ma sun ce suna jiran mahadi ne. Duniyan nan ba za ta gyaru ba, ba za a tsaye da adalci ba, ba za a tsaye da shari'ar musulunci ba, ba za a sallar juma'a ba za ta zama wajibi ba, da sauran abubuwa duk da suka faɗa sun ce sai mahadi ya bayyana. To su ma suna da mahadin da suke jira. Al-Mukhtafi, shi kuma mahadin su yana nan ya ɓuya, fi sirdab, a cikin wani kogo, yana nan a cikin wani rami. Shi yasa an ce ko duk wani lokaci, ko duk wata shekara, ko lokacin da suke zuwa daidai gurin, suna ta waka, suna dukan jikinsu ya fito. Na fata an gane. Da haka su ma suna da nasu mahadin, suna jiransa, amma shi yana cikin ainihin wato rami ko cikin kogo. Kama ya kuluna hu, kaman yanda suke fada, sun ce su nasu mahadin su kuma min zurriyatul Husayn, wai daga zurriyar gidan al-Husayn, jikan manzon Allah radiyallahu an, Allah ya kara masa yadda zai fito. Wa ahlus sunnati wal jamaa, to su ma kuma ahlus sunnati wal jamaa yantadhiruna al-mahdiya, su ma sai kaji sun ce suna jiran mahadi, su ma sun ce akwai mahadin su kuma suna jiran sa. Amma su mahadin ahlus sunna shine alladhi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, su ba wani mahadi bane, face mahadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa. Fil ahadith as-sahihah al-mutawatira, a cikin hadisai ingatattu kuma masu tarin yawa. Fil ma'ana, ta fuskar ma'ana, ko da lafuzan hadisan sun bambanta, to ma'anar da iri ɗaya ce, duk tana suna hadisai ne da suke nuna akwai mahadi na gaskiya da zai bayyana. To shi mahadi na gaskiya din, wa huwa rajulun, shi ma mutum ne, ba aljani ba ne, mutum ne. Min baitin rasuli sallallahu alaihi wasallam, kuma tabbas daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga tsatsan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito. Wa min alil Hasan bin Ali, amma shi mahadin ahlus sunna ba daga gidan Yahudawa zai fito ba kaman yanda Yahudawa suka fada, ba daga gidan al-Husayn zai fito ba kaman yanda Shi'a suka fada, a'a, shi mahadin da Annabi ya bada labari a cikin hadisai ingatattu zai fito ne daga tsatsan gidan al-Hasan, dan gidan sayyidina Ali, Allah ya kara musu yadda dukansu. Ya khuruju fi akhir az-zaman, manzon Allah ya labarta mana cewa zai fito, zai bayyana a ƙarshen zamani. Wa yutabi'uhu al-muslimuna, dandazan musulmi kuma za su dinga tururuwa, za su dinga bin sa. To wa yubayi'uhu al-muslimuna, ko yawa daidai, jazakumullahu khairan. Wa yubayi'uhu al-muslimuna, musulmi za su yi masa mubaya'a, za su yi masa chappa. Wa yujahidu fi sabilillah, kuma shi wannan mahadin in yazo zai tsaye da tutar jihadi, fi sabilillah, za a yi jihadi dan daukaka addinin Allah. Wa yamla'ul arda adalan, kuma shi wannan mahadin in yazo zai cika duniya da adalci. Duk wannan zalincin da kama karyan nan da kake ganin ana yi, ka itna tsammanin kamar duniya ta gama lalacewa, ba za ta gyaru ba, wallahi ba haka bane. Shi daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai bayyanar mahadi. In yazo zalunci ko na sisin kwabo, sai an neme shi a rasa, adalci zai tabbatar. Wa yusalli bil muslimina, sannan zai yi musalla da musulmi, zai yi salla bil muslimina da musulmi. Wa bainama hum kadhalika, to musulmi suna jin dadi duniya ta zama ta zauna lafiya ba kwaramniya ga adalci ga kwanciyar hankali ga yalwar arziki ana cikin wannan yanayin wa bainama hum kadhalika suna cikin wannan yanayi in kharaja almasihu ad-dajjal sai kuma wannan matsiyacin ya bayyana sai dujar shi kuma Allah ya kiyaye ana cikin kwanciyar hankali ana zaune lafiya al'amura duk yanda kake baka tsammanin su sun daidaita fa ana tsaye da shari'ar musulunci in mutun ya sha giya a bulale shi in mutun yayi zina a jefe shi in mutun yayi kisan kai a kashe shi ba wata doka sai ta Allah adalci ya tsaya daren dam kawai sai kuma dujal shi kuma ya kunno kai fala yazalul muslimuna fi ana'in minhu to shi kuma bayyana sa ba alheri bace ga musulmi musulmi ba za su gushe ba cikin wahala minhu daga bayyana dujal din nan hatta yanzu shi ma zai ta shigowa da al'amura masu rikici zai ta shigowa da al'amura masu wahala da abubuwa na fitina kala kala kuma an ce zai zagaye duniya ne cikin kwana 40 gaba ɗaya duniyar a kwana 40 zai kewaye ta amma kwana ɗayan nan kamar wata ɗaya ne har aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sallah da sauran abubuwa tunda kwana ɗayan sa kamar wata ɗaya ne ya za a yi sallah to sai annabi ya ce kawai sai dai idan da azumi ne ku kaddara cewa to dama kun dauki azumi awa 8 kuke ko awa 10 ku sha ruwa to sai dai a kirga awa 10 kenan kawai a sha ruwa tsakanin azhar da la'asar awa 2 ne misali to shikenan sai ku auna yanzu awa 2 tayi to bari mu tashi mu yi sallar la'asar dan ba wani lokaci da za a iya gane sai dai kawai a dinga kaddarawa haka saboda kwana ɗayan sa in yazo kamar wata ɗaya ne kwanan sa na biyu a duniya shi kuma kamar sati ɗaya ne ina fatan gane a kai akwai na shekara yauwa kwanan sa na farko kamar shekara sai dai a yi ta kaddara abubuwa haka ku kaddara azumin ku haka ku kaddara lokacin zakar kamar dai ka kaddara shi to war haka dai irin wannan watan to sai dai a kaddara haka sallah ma sai dai a ta kaddara ta haka kwanan sa na biyu shi kuma kamar wata kwanan sa na uku kamar sati kwanan sa na hudu shine kamar ragowar ranakun mu awa 24 da muka saba inda kawai ba zai shiga ban ji annabi sallallahu alaihi wasallam makka da madina yana zuwa zai tarar da dakaru mala'iku sun kewaye ta ba shiga ba fita an haba ya shiga nan da haka sai dai dan waken zagaye ya shiga sauran wurare to ana cikin wannan tashin hankalin yana kuma da aljannarsa da wuta yake tafiya mutum ya bi shi ya kwashi garabasa ya kwashi lada ya kwashi falala ya kibinsa kuma mutum ya shiga uku ya shiga cikin matsi ya kashe ya raya haka yake ya ce mutum ya mutu ya tashi wanda kuma ya ce bai yadda ba ya ce ya mutu kuma ya ga ya mutu ya kalli sama ya ce a tsage da ruwa ruwa ya kece ana yi ya ce tsoro abinan amfani ya fito kawai amfani ya fito haka ga fitina ce shi yasa ba wani annabi in ji manzon Allah sai da ya jawo al'ummarsa kunne game da dujjal ai dujjal din amin amin yake cewa ana cikin wannan wahala da tashin hankali na zuwan dujjal to ba fa za a gama da mas'alar dujjal ba hatta yanzu la Isa ibn Maryam sai annabi Isa dan Maryam ya sauko dama Allah ta'ala ya ce bai mutu ba to saukowar annabi Isa shine samun salama da sa'ida to amma fa duniyar dama gangara take daga annabi Isa kuma nan ma wata mas'ala ce ana gama mas'alar annabi Isa kaza zai zo kaza haka dai har kuma zuwa tashin alkiyama fa hunaka masihani kaga kenan anan akwai masihu guda biyu annabi Isa an ce masihu ibn Maryam sannan shi ma dujjal an ce masihu dajjal shi yasa malai yace hunaka masihani kaga shi akwai masihu guda biyu masihu dalala wa huwa dajjal akwai masihun bata shine dujjal wa masihul hidaya akwai kuma masihu na shari'a shi kuma wannan wa huwa Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam shine annabi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam wal masihud dajjal to shi masihud dajjal summiya bil masih an kira shi da suna al masihu ba dan komai ba li sur'ati sayrihi fil ard ba dan komai aka kira shi da al masihu ba sai dan sau yana da wa saurin da Allah ya bashi wajen tafiya a bayan ƙasa an ce cikin kwana 40 kamar yadda na ambata zai kewaye duniya. So kaga wani irin sauri, wace irin tafiya yake? To an kira shi da masihu ne saboda saurin da yake da shi wajen tafiya a doran kasa. Li'annahu, saboda shi dai dujan din nan, yuhayyi'u Allahu lahu min al-asbab, Allah ya yassare masa, ya hore masa hanyoyi, ma yumakkinuhu, wanda za su bashi dama, min sur'ati sayri, da za su sa shi ya samu saurin tafiya fil ardi, a bayan kasa. Lil adha, dan cutarwa, wal sharri, dan yada sharri, wal fitna, da kuma fitna. Wasummiya bid-dajjal, an kuma kira shi da suna dajjal. Kaji dai me yasa ake ce masa al-masihu? Saboda sauri. To me yasa kuma ake kiransa dujjal ko dajjal? An kira shi da dajjal, min ad-dajjal, daga ad-dajjalu ne. Ad-dajjalu kuma wa huwa al-kadhibu, shine ƙarya, tataccen makaryaci ne, domin babu ƙarya sama da da'awar ubangijintaka, babu ƙarya sama da da'awar allantaka da zai yi. Yace shi Allah ne. Na ba ta gane. La'anna dajjal, domin shi dajjal, huwa al-mubaligh, ko la'anna dajjal, domin kalmar dajjal, huwa al-mubaligh fi dajjal, shine wanda ya kai makura wajen ƙarya. Wa huwa al-kadhib, shine ƙarya. La'annahu kadhabun, domin cikakken makaryaci ne. Hatta, domin hatta innahu, har ma shi dujjal din nan yaddai, yana da'awar annahu huwa Allah, shine Allah. Akwai ƙarya sama da wannan? Zai zo ya dinga da'awar ma shine Allah. Wa yaftatinun nasa, kuma zai dinga fitinar mutane, bi sababihi, da sababin wannan ƙarya din, illa man tsabbatahu Allah, sai fa wanda Allah ya tabbatar da digadigansa. Allah ka tabbatar da digadigan mu. Wa ma'ahu jannatun wa narun, kuma yana tare da aljannasa da wuta. Wa ya'malu khawariq, kuma yana yin abubuwan da suka shallake tunani, suka keta al'ada. Khawariqul 'ada, mutum ya mutu ya ce tashi, khawariqul 'ada ne wannan. Lokacin bazara ya ce hadari ya hadu, kuma hadari ya hadu ruwa ya tsinke, wannan khawariqul 'ada ne. Mutum ya kibin sai ya ce talauce, kuma ya talauce. Wani kuma ya bishi ya ce kudance, kuma ga ya kudance. Kaga wannan khawariqul 'ada ne. Zai zo da irin waɗannan khariqul ada, wa hiya khawariqun shaytaniya, amma fa khariqul wannan abubuwan da zai zo da suka shallake tunani irin na shaytaniya, na shaydanci ne. Laysat karamatin, ba na karama bane, domin akwai kamanceceniya tsakanin wato karama da wato khariqul ada. Ai shine karama, wato shi khariqul ada yana iya zama karama, yana iya zama mu'jiza, yana iya zama siddabar kuma. Khariqul ada, za ka ga mutum yayi abin da ba a saba ba, a al'adance abin baya faruwa ma shi sai, kuma la'alla boka ne. Yanzu ka ga wannan siddabaru ne, tana iya wa mutumin kirki ne, salihin bawa ne, riko da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da cin halal da sauransu. To sai aka ga wasu abubuwa da sun saba da al'ada shi suna faruwa gare shi, wannan karama ce. Khariqul ada idan kuma daga annabi ne, ita kuma mu'jiza ake kiran wannan. To shi dujjal, wannan abun da zai zo na shallake al'ada, ba dai wali bane, ballanta naka ce karama ce. Da aka khariqul ada ce shaytaniya. Laysat karamatin, ba karamomi bane, wa inna ma hiya khawariqun shaytaniya, kawai abubuwa ne da suka saba al'ada irin na shaydanci. Yujriha Allahu ala yadi, da Allah zai dinga gudanar da irin waɗannan abubuwan da suka saba wa hankali ko tunani, ko suka saba wa ainihin wato al'ada, Allah zai gudanar da su ta hannun dujjal. Lil fitnati waqtila'il ibad, dan fitina da jarabtar bayi. Fa khataruhu shadidun, malai ce hadarin dujjal ba karami bane, hadari ne mai tsanani. Walidhalika, dan haka ne, hadzarat minhu al-anbiya, annabawa suka dinga jan kunne da gargadi game da shi. Wa aktharu man hadhara minhu, wanda yafi yawan tsoratar da mutane da jan kunnan su game da dujjal, nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yafi duk sauran annabawan gargadi game da dujjal. wa amarana an domin mu ne al'umma karshe kuma a karshen zamani zai zo wa amarana an nasta'iza har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu dinga neman tsari min fitnatihi daga fitnar dujal fi salatina a cikin sallar fit tashahhudil akhir a tahiyar karshe haythu nasta'izu billah a inda muke neman tsarin Allah min 40 daga abubuwa guda hudu min azabi jahannam daga azabar wutar jahannama wa min azabil qabr da azabar qabari wa min fitnatil mahya wal mamat da fitnar rayuwa da ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitnar dujjal wa fitnatuhu hiya akbaru fitnatin mallan yace domin fitnar dujjal ita ce mafi girman fitna ta jiri ala wajhil ardi da za ta gudana a doran kasa wal iyazu billah muna neman tsarin Allah hada huwa almasihud dajjal mallan yace wannan shi ake kira da masihud dajjal wa bainama huwa kadhalika yana cikin wannan tsiya da fitna qad dayaqal muslimina ya quntatawa muslimi wa adahum ya cutar da su wa mtahanahum ya jarabce su wa idha bil masihi isa ibn maryam ana wannan yanayin kuma sai ga masihu shi kuma masihi na bata sai kuma ga masihul hidaya masihi isa dan maryam shi kuma yanzilu sai kuma shi kuma a daidai lokacin sai ya sauko mina sama'i daga sama fayadlubud dajjal farkon assignment din da annabi isa zai in ya sauko neman dujjal zai ina yake yana neman sa wa yaqtuluhu annabi isa ne zai kashe shi wa yurihu almuslimina minhu yahutar da muslimi daga sharrin dujjal wa yatawalla al'amr to daga lokacin shi kuma annabi isa shi zai ci gaba da jubuntar al'amarin muslimi wa ya'dilu shi ma zai shimfida adalci fil ardi a doran kasa wa yaksiru saliba zai kakkarya cross duk inda cross yake annabi isa in ya bayyana sai an karya shi ba an ce shi aka gicciye ba to yanzu gashi shine zai yakin wato karya cross duk inda cross yake annabi isa sai ya tabbatar an karya wa yaqtulul khinzira zai karkashe aladu duk inda suke sannan kuma wala yabqa dinun babu wani addini da zai yi saura a wannan lokacin illa dinul islam sai addinin musulunci duk inda kaje ba ka da zabi kiristocin ma Allah ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti duk kiristocin na gaskiya wanda suke kan tafarkin annabi Allah ya ce ba wanda zai mutu kafin annabi Isa ya bar duniya duk sai sun bar wancan addinin sun dawo kan addinin musulunci ba ka da wani zabi addinin musulunci duk inda kaje tutar sa ce take kadawa tabdulul yahudiyya wan nasaraniyya wa adyanul kufr addinin musulunci kai zaka zai saura tabdulul yahudiyya yahudanci ya rushe wan nasaraniyya ba wani nasaranci yanzu ba kristanci wa adyanul kufr da addinai na kafirai gabaɗaya na kafirci wala yabqa ba wani addini da zai saura illa alislam sai musulunci wa yahkumu annabi isa zai yi hukunci ne bi shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba da shari'a sa zai zo ba ba bible zai dauko ya dauko injila ya amfani da ita ba a zai zo ne a matsayin sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki ne da alqur'ani da sunna wa hakiman bi shari'ati kuma zai yi hukunci ne a to wa yakunu tabi'an lahu ko wa yakunu tabi'an lahu kuma zai zama mabiyin manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam li'annahu domin yanda al'amarin yake la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah ya rufe annabta da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da haka babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kuma ga annabi isa bai mutu ba zai dawo ya karasa wa'adinsa da kwanakin da Allah ya diban masa kafin shi ma ya mutu to zai dawo ne a matsayin sa na annabi isa ya dawo da injila kristoci su zo a zai zo ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal masihu innama yanzilu tabi'an lir rasul wal masihu shi al masihu annabi isa innama kawai yanzilu zai sauko ne tabi'an yana mabi lir rasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa hakiman kuma yana mai yin hukunci bi shari'atihi da shari'ar manzon Allah shari'atul islam ita ce shari'ar musulunci
hadha huwa ma yakunu min zuhurid dajjal wannan shine abinda zai wakana na bayyana dujjal wa min nuzul is wa min nusuhil masih wa min nuzulil masih da kuma saukar annabi isa wa summiya isa masihan to shi kuma annabi isa shi ma an kira shi da masihu dan yawanci za ga wani lokaci ana tambaya to waye ake cewa dujjal masihu dajjal kuma shi ma annabi isa masihu annabi isa masihu dujjal ma masihu to yanzu mun ji cewa shi dujjal an ce masa masihu saboda saurin da zai yi wajen zagaye duniya shi kuma annabi isa an kira shi masihu kila wasu malamai sun ce li annahu saboda shi annabi isa yamsahu dhal aha zai shafi mai rashin lafiya fa yabra'u sai ya warke bi iznillah shafar shine masih in ya shafi kuturu sai ya warke da iznin Allah in ya shafi makaho sai idan sai ya bude da iznin Allah in ya shafi mai kowace irin larura sai mai wannan larura ya warke da iznin Allah wa hadha min mu'jizatihi alayhi salatu wassalam wannan kuma tana daga cikin mu'jizar da Allah ya ba annabi Isa alayhi salatu wassalam annahu yamsahu bi yadihi alal a'ama zai shafi makaho da hannunsa wal abras da kuturu wal akmaha da al akmahu to al akmahu akwai bambancin sa da al a'ama al a'ama makahu al akmahu shi ma makahu ake cewa na'am kurma da bebe to kamar kurma da bebe kaga duk kusan jinsin su daya sai dai akwai dan bambanci to shi ma na'am mai dindimi da kuma mai wanda ya makance to shi wato akwai wanda za ka ga da yana gani ya makance ko akwai wanda za ka gan shi kuma ga kwayar idan ana gani ga komai amma baya gani akwai kuma wanda gaba ɗaya idan a dade yake to sun ce shine akma wanda gaba ɗaya idan a liƙe yake ma ba za ka ga wata kwaya ko wani abun da ballanta na a sa ran gani to amma ya shafe shi idan ya bude da izinin Allah fa yazulu maraduhu shi kansa al akmahu din in aka shafe shi sai rashin lafiyarsa ta gushe bi mashatihi da shafar da annabi Isa ya masa alaihi salatu wassalam walidhalika suka ce saboda haka ne sumiyal masiha shi kuma ake kiransa al masihu bi ma'ana al masihi ma'anarsa shine mai shafa ina fata an gane to insha Allah mun zo kan gaba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada